مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فنم دزوا أن مجلس مثال البركة مجلس ساتي ساتي كما لانا ودعك كراتن عقيدة واتو كتاب كراتن توحيد idan ba ku manta ba mun riga mun gama al-usulu salafa a sati biyu da suka wuce muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ladar abinda muka karanta kurakuran da muka yi kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ya kankare mana ya gafarta mana abunda muka karanta muna roƙon Allah ya amfana da mu muka ce jerin littattafai ne waɗanda suke na aqida kusan guda goma daya bayan daya ake bukata a karan farko a matashiyar farko musulmi tun daga tashin sai ya karanta waɗannan abin ya shiga harkokin duniya wato bi ma'ana tun yana ƙarami mun karanta littafi na farko yanzu kuma ga littafi na biyu wannan shine littafi na biyu al-qawa'id al-arba'a littafi ne dan karami duka bai wuce shafi biyar ba amma wallafin ma yayi shafi uku ne ka'idoji guda hudu da ya kamata mutum ya sani akan tauhidi da wanda ya wallafa wancan littafin da wanda ya wallafa wannan din mutum ɗaya ne ya samu riga mun faɗi wane ne Muhammad ibn Abdul Wahhab ba mu da bukata mu sake maimaita tarihinsa domin shi ya wallafa wancan kuma shi ya wallafa wannan saboda haka kai tsaye za mu shiga cikin muqaddima wannan littafin baya da tsada yana da kyau kowa ya samu naira 400 ne kawai ake sayar shi ba na son ina karatu in ga duk ba kwa mafi yawan mutane ba littafi a hannunsu yana da kyau a ce mafi yawa akwai littafi a hannunsu saboda in kuka duba littattafan aqida ba su da wahalar karantawa galibinsu ma duwa ne masu wasali manufar cewa ka rike littafi shine idan ka koya kai ma ka je ka karantar da matarka da ƴaƴanka saboda galibin littattafan duk an yi su ne don yara to kuma da yake mun dan makara ba sosai ba kaga in shekara 30 20 da wani abu muke karantawa so yana da kyau a ce mutum ya sami littattafan wannan hada sharhi da ta'aliki na babban malami a Sheikh al-Doktor al-Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan shi ne ya zama haka duk da ta'alikin idan ka duka duba duka shafukan littafin in ka duba duk da ta'alikin shafi 30 ne so baya da wahalar karantawa yana da kyau ana sai da shi a nan garin wannan ko bai san inda ake saidawa ba zai iya ba da kudin su sai a so a kawo masa guda goma ne siri su duk za mu karanta su insha Allah inda da rayuwarmu in Allah ya yarda kai tsaye za mu shiga cikin littafin abu na farko da malam ya soma shi ne muqaddima kamar yadda malam ya saba a cikin littattafansa da kuma malaman hadisi da malaman aqida da malaman fiqh dukkaninsu in za su so ma rubuta littafi suna buɗewa da bismillah saboda neman tabarruki ya zo a cikin hadisi duk aikin da aka soma shi ba da bismillah ba to wannan aikin mai yankakken baya ne bi ma'ana mai yankakkiyar daraja ne shi yasa duk littattafan malamai in sun tashi malaman sunna sai su soma da bismillah. Anan malin yace bismillahir rahmanir rahim, yace as'alullahal karim rabbil arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimma idha utiya shakar wa idha ibtuliya sabar wa idha azanaba istaghfar fa inna haula'i thalatha unwanu sa'ada. Ina fata kun fahimta. Malam ya soma da bismillah, yace bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai. An ce bismillah da sunan Allah, kamar mai tambaya ya tambaya wane ne wannan Allah din, sai aka ce to ga sufofinsa ne, shi ne Ar-Rahman, wanda yake da kyauta, kyautarsa kuma ta game gaba ɗaya a duniya, da wanda ke bin su da wanda baya bin su, duk Ubangiji ya nema su kyauta. Falalarsa da rahamarsa a duniya ta shafi musulmi, ta shafi kafiri, ta shafi wanda yake fasiki, ta shafi wanda yake mumini, ta shafi mulhidi, ta shafi musulmi, gaba ɗaya rahamarsa ta yalwaci dukkan komai. Shi yasa lokacin da kafirai suke magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kafiran Makka sun riga sun san Allah yana da suna, amma sunan da suka sani shi ne Allah. To sai Allah ta'ala ya saukan wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sunayensa daban-daban, waɗanda suke bayyana siffofinsa da matsayinsa da kuma girmansa. Daga ciki shi ne Ar-Rahman. Sai kafirai suka ce su ba su san wani abu Ar-Rahman ba, su dai sun san sunan Allah. Allah shi ne Allah ya masu raddi, ya ce quludullaha awudu'ur rahman ayyaman tada'u falahul asma'ul husna, ta ce ku kira ya Allah ko kuma ku kira ya Ar-Rahman, duk wanda kuka kira sunansa ne, kuma shi Ubangiji wato yana da sunaye waɗanda suke maɗaukaka. So Ar-Rahman suna ne na Allah, shi Ar-Rahman suna ne, siffar kuma ita ce rahama. So dukkanin sunan Allah suka ce ya ƙunshi suna kuma ya ƙunshi siffa. So daga cikin sunayen Allah akwai Ar-Rahman mai rahama, Ar-Rahim kuma mai jin kai. Da Ar-Rahman da Ar-Rahim malamai suka ce suna da bambanci. Ita rahamar Ubangiji a duniya ta shafi kowa da kowa, to amma ita rahamar Ubangiji a lahira ta keɓanci dukkan waɗanda suka yi imani, su kaɗai waɗanda suka bautata ma Allah ba tare da sun yi tarayya da shi da wani abu. Shi yasa sai su ce Ar-Rahman mai tausayi ko mai kyauta a duniya wadda ta game kowa, amma Ar-Rahimu sai su ce mai jin kan muminai kadai idan kiyama ta tsaya. Ina fata na fahimta. To kuma wasu malamai suka ce a da Ar-Rahman din da Ar-Rahim duka baiwa ce da falala ta Allah, domin a wani wurin Allah ya ambaci mutanen duniya gaba ɗaya kuma sai ya ce masu shi mai jin kansu, inna allaha bin nasi, sai ce la ra'ufun. Kaga annas a nan gaba ɗaya ya shafi musulmi da wanda ba musulmi, suka ai walau waɗanda ke da waccan fahimta suka ce wannan a duniya ne, amma in an ce annas a lahira ana nufin waɗanda suka yi imani kawai. To kuma wannan jin kan nasu da wannan siffar tasu ita ce wanda ya ɗauka ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba siffarsa ce ba. Aka ce Ar-Rahim, to haka ya siffanta Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, sai ce bil mu'minina ra'ufun rahim. Wato kenan yana daga cikin siffa ce ta Allah, amma kuma Allah zai iya ba wani daga cikin halittarsa irin wannan siffar. To amma ko shakka babu, ka Allah gamammiya ce, wanda aka siffanta shi da wannan siffar shi kuma to tashi bata kai ta Allah ba. Ina fata ana fahimta. To kuma duk wani wanda za a ce mai tausayi ne to kuma tausayinsa bai kai na Annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Ina fata ana fahimta. Domin kaga yace laqad ja'akum rasulun, manzo ya zo muku. Sai yace min anfusikum, manzo ne ya zo daga cikin ku ku mutane ko ƴan adam. Ko min anfusikum, daga cikin ku ku larabawa. Sai aka faɗi sufofinsa. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce azizun alaihi ma anittum, ya ne masa nauyi a kansa shi wannan annabi, ma anittum, irin duk abin da zai ba ku wahala, wato duk abin da zai wahalar da wannan al'ummar ta musulunci, annabi baya son wannan abu. Shi sai inganta cikin hadisi cewa ba a taɓa kawo al'amura guda biyu ba, ya ce Annabi ya zaɓi wanda ya fi sauƙi wa wannan al'umma. Shi yasa a cikin musuluncin nan babu tsanani, in ka ga tsanani to mutum bai fahimci addinin bane ba. Amma komai sauƙi gare shi. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Sai Allah ya ce azizun alaihi ma anittum, sai Allah ya ce harisun alaikum, shi ne kwaɗayi ne a kan shiriyarku. Wato duk abin da yake shiriya ne shi Annabi yana kwaɗayinsa zuwa ga talikan bai. Sai Allah ya ce bil mu'minina ra'ufun, sannan shi manzo Allah dangane da mu'minai ya ra'ufun, mai tausayinsu ne, rahimun, kuma mai jin kansu ne. Shiyasa inganta cikin hadisi manzo Allah yake cewa duk abin da kuka tambaye ni na yi shiru ban ba ku ansa ba, to ku bari, rahama je ta Ubangiji. Allah ya bayyana muku halal, ya bayyana muku haram. Wa sakata an ashiya, sai yi shiru akan waɗansu al'amura bai ce komai ba. Manzo Allah yake to kada ku ce za ku yi ta bin diddigi a kai, domin kun ce za ku yi ta bin diddigi zai yi muku bayani, in an muku bayani kuma watakila ya muku nauyi. Ba mantawa Allah ya yi ba, rahmatan lakum, rahama ne. Shi yasa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashaya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum. Kada kuke bin diddigi kuna yin tambayoyi na ƙaƙale. Allah ya ce a'a, ku yi haƙuri, inda aka tsaye da ku ku tsaya. Amma fa in kun tambaya lokacin da Qur'ani ke sauka to ba za a yi muku bayani. Shi yasa yana daga cikin karantarwarsa sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a wata matsaya saboda yana tsoron ka a cika kuma a maida ita wajibi, kamar misali kiyamun laili. Kaga shi a wajensa wajibi ne, dole sai ya yi kiyamun laili kowane dare, amma wajen al'ummarsa ba sai aka maida ita nafila. Shi yasa ya inganta cewa ya fito sau uku, a karo na hudu suka taru suka cika masallaci bai fito ba. Yace da ya fito da an maida ita wajibi kuma ba za ku iya ba. To kaga wannan duk Allah yana nuna mai tausayi ne akan wannan al'umar, kuma yana nuna tausayin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan al'umar. So bismillah, akwai abubuwa da yawa na cewa sai dai tunda ba tafsiri yake ba, wannan sai ya zama yar fa'ida ce yar kalam. Malam yake cewa as'alullah al-karima, yana daga cikin uslubin malam Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Sheikhul Islam al-mujaddid, da kuma duk malaman sunna karantar wasu tashin fari idan sun bude za su yi magana, za su so mai yin addu'a ne ga wanda ke karanta wannan littafi. Wato duk wani ɗalibin ilimi suna yin addu'a zuwa gare shi, wanda kuma ita ce karantar wanda ya dace malamai da dukkan wanda zai karantar to ya riƙa yi ma ɗalibinsa addu'a. Addu'a ta neman shiriya, ba wai addu'a ta cewa ya samu kuɗi ba. Mu matsalar mu shine duk kowa in ya ce kai masa addu'a yi matsalar kuɗi ne, amma su magabata roƙon shiriya suke yi. sai malin yace as'alullaha al-karim rabbal arshil azim. Kafin nan sunan littafi muka ce al-qawaid al-arba'a. Me ake nufi da al-qawaid? Malamai suka ce abinda ake nufi da al-qawaid shine wato wasu turaku waɗanda aka gina wani abu a kai. Amma in an ce al-qa'ida, wannan al-qa'ida din wai asali ne wanda da aka yi bayan an yi gini a kan wannan asalin, shi asalin shi ne ƙa'idar. To kuma sai aka yi rasu a sama, wato kamar ka ce foundation, kamar ka ce bishiya shishikenta wanda ya shiga ƙasa. To kaga wannan shigarsa ƙasa da yadda ya kafo a ƙasa shi ke ba da dama bishiya ta samu reshe kuma ta samu ɗan icce. Yayin da aka ce asalin bai kafo a ƙasa ba, to kaga reshe ba zai samu wurin tsayawa ba. In reshe bai samu wajen tsayawa ba, to ‘ya’yan ma ba za su samu wurin tsayawa ba. Ina fata ana fahimta. To shi ne ya ba littafinsa suna yake masa al-qawa'id al-arba'a, wasu ƙa’idoji guda hudu waɗanda su ne turki, su ne asali wanda aka gina duk ibadar da za ka yi a kanta aka gina waɗannan ƙa’ida. Yayin da aka rasa waɗannan ƙa’idojin, to kamar gini ne a ce an rasa foundation, kamar bishiya ce a ce ba ta da sauya, kamar sallah ce a ce babu tsarki. Ina fata ana fahimta. To shi yasa ya ce masa al-qawa'id. To ita wannan al-qa'ida din da ake magana a kanta, ka'idar guda ɗaya ita ce tauhidi. To menene wannan ka'idar? Ita wannan ka'idar shicike guda biyu gare ta. Shicike na farko shine at-tauhid, kaɗaita Allah. Shicike na biyu wanda yake kishiyarta shine shirka. Ina fata ana fahimta. To mutane suna da buƙatar su san menene tauhidi. Don me? Saboda shine asalin abin da ake gini a kansa. Duk ibada gabaki ɗaya ba ta tsayawa sai idan tauhidi ya tsaya. Kamar yadda gini ba ya zama gini sai idan foundation ɗinsa ya zama. To menene kishiyar tauhidi? Shine a shirk. Domin da yawan mutane suna kai kawo a kan waɗannan abubuwan guda biyu. Da yawan mutane ba su san menene tauhidi ba, wannan yasa suka auka a cikin shirka, suke tsammanin bautar Allah take. Da yawan mutane ko ba su san menene shirka ba, sai suka ɗauki shirka suka mai da ita ce tauhidin. To ashe kenan yana da buƙata mutane su san menene ake kira tauhidi ko menene ake kira shirka, domin ita shirka ita ce ke ruguza tauhidin. Yayin da tauhidin ya ruguje kuma, to dukkan ibada kuma a musulunci ba za ta tsaya ba. Ina fata kun fahimci wannan. Malamai suka ce kalmar tauhidi ita ce la ilaha illallah. To abinda ke rusa ta shine ashirku, tarayya da Allah. Ɓangaren kalmar tauhidi na biyu shine Muhammadur Rasulullah. Abinda ke ruguza wannan kuma ka'idar ita ce mai albid'atu. Ina fata kun fahimta. Wato kishiyar tauhidi shine shirka, kishiyar Muhammadur Rasulullah ita ce bid'a. To shi yasa malam ya ba abin nashi a ka'idoji guda hudu, su ne zai bayanin kan wannan asalin guda ɗaya. Malam zai bayani a kan waɗancan ka'idojin nasa. shine malin yake cewa as'alullah al-karima, ina roƙon Allah al-karim wanda yake mai karamci. In an ce al-karim ana nufin karamci, to kalmar ta larabci ce amma Bahaushe ya maida ita kalma Hausa. Yanzu da na ce karamci zai ku bayyanci karamci, amma lalatsa da wani a ce menene karimi, idan na ce menene karamci da Hausa yawa ba su san karamci ba. Amma idan aka ce karamci shi ne idan kyauta za ka yi, to kana yin kyauta ta ban mamaki. Idan haƙuri kake, kana yin haƙuri na ban mamaki. Idan taimako ne, kana yin na ban mamaki. Misali a ce an ma kyauta ta naira 1000, kai kuma da ka tashi sai kai ta 100,000, sai a ce wani mai karamci ne. Idan aka yi maka addu'a guda ɗaya, kai kuma da ka tashi sai kai guda uku, an ce assalamu alaikum, sai ka ce wa alaikumus salam, wa idza kuntum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha, sai ka ce wa alaikumus salam, shikenan ka baka ƙara komai ba, to baka zanto mai karamci ba. Amma mai karamci shine wanda zai ƙara. Ina fata ana fahimta. Wato duk abin da yake na kirki kai kana ƙarawa a bisa yadda ya kamata, yadda ake tsammanin a tsaya-tsaya ce to kana da karamci. To wannan ita ce kalma al-karim. Shi Allah aikin lada guda ɗaya za ka yi. To amma idan ya tashi sai ya baka lada guda nawa? Sai ya baka lada guda 10. Man ja'a bil hasanati, sai aka ce falahu asharu amsaliha, wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Karamcin Ubangiji ke shi yasa yan aljanna in sun shiga aljanna an musu kyauta, an musu kyauta. Allah yake ata'an ghayra majrur, kyauta ce Allah ke yi, wanda yayi musu kyauta ne dan me? Dan karancin su, dan karancin da yake da shi, ba wai dan aikin da suka yi ba. Ina fata ana fahimta. To wannan shi ake kira karamci, zai ta kyauta. Ubangiji yana yin kyauta ba tare da mai abu ba. Ina fata kun fahimta. To sai ce ina roƙon Allah mai karamci, rabbil arshil azim, Ubangijin al'arshi mai girma. Ya ce Ubangijin al'arshi, ita al'arshi malamai suka ce wato sammai guda 7, wata kan wata. In an ce wata kan wata ko ba wai ana nufin arabce suke ba, a'a, tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu kamar tsakanin nisan ƙasa ne zuwa sama ta ɗaya. Ina fata kuna fahimta. Tsakanin sama ta biyu ma zuwa sama ta uku kamar tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu ne, haka suke guda 7. A walam yarau, Allah ya ce ila zika, ko inda yake cewa kana tarataqan fa fataqana kuma, da can arabce suke, sai Allah ya buɗa su. Ina fata ana fahimta. To ita al'arshin Ubangiji tana a saman 7. Idan ka tafi sama 1, 2 ka kai 7, to babu komai a saman 7 kuma sai wani teku. Wannan tekun a kansa al'arshin Ubangiji yake. To ita kuma kursiyu tana a kan al'arshi. Ina fata kuna fahimta. Shi yasa Ubangiji Mabuwayi da Ɗaukaka yake cewa ya halicci sammai da ƙasai cikin kwana 7, sai ce wa kana arshuhu alal ma'i, al'arshinsa ta kasance a kan ruwa. To wannan al'arshin kuma daga a kan al'arshin Ubangiji ya daidaita, daidaito wanda ya dace da shi. Ba wanda ya san irin daidaiton, amma dai ya ce ya daidaita a kan al'arshi. Qur'ani ya faɗa kuma dole za a yi imani. To ita kuma al'arshi girmanta wato malamai suka ce sama ta biyu ta fi sama ta uku, sama ta biyu ta fi ta sama ta daya, ta uku ta fi ta biyu, ta hudu ta fi ta uku, ta biyar ta fi ta hudu, ta shida ta fi ta bakwai, a ta bakwai ta fi ta shida. To daga nan kuma sai al'arshin Ubangiji, to shi kuma wannan ruwan shi kuma ya mamaye sammai gaba ɗayansu. To malamai suka ce kuma to al'arshi kuma ta mamaye girmanta ya fi ƙarfin sammai guda bakwai gaba ki ɗaya. Da za ka ɗauki sammai gaba ɗaya guda bakwan ka cure su ka jefa a kan al'arshin Ubangiji, to kamar ka jefa ƙwandala ne a cikin jeji. To shi kuma Ubangiji ya daidaita a kan al'arshin daidaiton da ya dace da shi. Shi ya sa Allah ke wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. To daga kan wannan al'arshin ne kuma Ubangiji yake jujjuya al'amuransa. Shi ya sa ya ce yudabbiru al'amra minas sama'i sai ce ilal ardi. Daga sama yake jujjuya al'amuransa zuwa ina, zuwa ƙasa. Kenan Ubangiji yana sama da halittarsa gabaki ɗaya. Ubangiji ya tsarkaka a ce halittarsa ta rufe shi yana ƙasanta, a Ubangiji ya tabbata ya daidaita daidaiton da ya dace da shi a kan al'arshi, wato halittarsa gaba ɗaya tana ƙasansa. Shi yasa ya ce yudabbiru al'amra minas sama'i ila al'ard. Ina fata kuna fahimta. To za mu zo magana a kan al'arshi insha Allah a cikin babin aƙida. Ya ce to ina roƙon Allah Ubangijin al'arshi, al'arshin kuma sai ya sa mata sunan al'azim, tare da cewa Allah shi ne mai girma, amma kuma tare da haka Allah ya ba halittarsa girma, ya ambace da ta cewa mai girma ne. Ina fata kuna fahimta. Allah da ala da kansa ya siffanta al'arshi da cewa wato halittarsa ce kuma tana da girma. Idan kuka duba al-huda-huda ba ya je ya ga gadon mulkin al'arshi ba, ya ce walaha arshun azim wajadtaha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil. Sai ya ce walaha arshun azim. Amma a ƙarshe mai Sulaiman ya ce masa, ya ce Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrij al-qaba'a fi as-samawati wal-ard. A ƙarshe sai ya ce wa huwa rabbul arshil azim. Dan mai ba za su sujada ba ga Ubangijin nan wanda ke da al'arshi, wanda wato duk da ka ga gadon mulkin al'arshi wato mulkinta gadonta yana da girma, to amma fa gadon al'arshin Ubangiji ita ce mai girma. Kaga anan Allah ya tabbatar da al'arshi tana da girma. To shi ne malam ya ɗauki wannan uslubi ya ce Ubangiji yana roƙon Allah karimi, kuma Ubangijin al'arshi mai girma. A cikin halittar Ubangiji gabaki ɗaya abinda ya fi girma wanda ɗan adam yake kallo shi ne sama, sammai guda bakwai. Shi ya sa Allah ta'ala ce la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun a antum ashaddu khalqan amis sama. Sai ya ce balaha, saboda abinda ɗan adam ke gani cikin halittar Allah wanda ya fi girma shi ne sama. To ita kanta sammai guda bakwan gaba ɗayansu ba su kai girman al'arshi ba. To kaga al'arshin Ubangiji tana da girma ke. Wannan kuma har yanzu yana da alaƙa da cewa at-tawassul bi asma'illahi wa sifatihi al-husna. Duk lokacin da za ka yi addu'a ko za ka roƙi Allah, to sai ka yi tawassuli da sunayensa da siffofinsa masu girma, sai ka gabatar da buƙatarka. Kaga anan ya so mai ma Allah kirari da tabbatar masa abin da yake nashi ne kafin ya kawo buƙatar da yake da ita. Ina fata ana fahimta. Daga nan ake koya wa mutane duk lokacin da za ka yi addu'a, to ka roƙi Allah da sunayensa mafiya girma da kamala. Sunayen Allah mafiya girma da kamala kuma su ne waɗanda shi Allah ya rada ma kansa su shi yasa yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye idan kun tashi roƙo sai ku roke shi da su to shi yasa ba a san mutum ya ci shigi ya tafa dawwan su abubuwa waɗanda bai san ma'anar su ba ko ya tafa da sunayen aljanu ko ya tafa da sunayen abinda suke kira wai rahanai ana ya kafa kafa ya ilu a'a ya Allah ya as-samad ya zal jalal wal ikram ya faliqul habbi wan nawa ya alladhi yajiru wa la yujaru alayhi ya muhaiminu ya jabbaru ya mutakabbir sai ka gabatar da bukatar a nan malam yake cewa to ina roƙon Allah ubangijin al'arshi mai girma an ya tawalla ka ga bukatar sanan ya kawo ina roƙon Allah mai karamci ubangijin al'arshi mai girma an ya tawalla ka ya jifinci al'amarin ka ya kai wannan bawa da kake kokarin karanta tauhidi fi dunya wal akhira a duniya da kuma lahira wato malam ya gama yi maka addu'a ke yace yana roƙon Allah ta'ala ya jibinci al'amarinka a duniya da kuma lahira wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt kuma yana roƙon Allah ya sanya ka zanto mai albarka ya sanya maka albarka aynama kunt duk inda kake wa an yaj'alaka mimma idha utiya ina roƙa maka Allah ya kai mai sauraro ko mai karatun tauhidi aqida Allah ya sanya ka cikin mimma idha utiya cikin waɗanda idan an ba su shakara to za su gode wa idza butuliya idan an jarabe su sabara sai su yi hakuri wa idza aznaba idan sun yi zunubi istaghfara suna roƙon Allah ya gafarta musu malai ce fa inna hadhihi salata domin waɗannan abaiban guda uku hiya unwanu sa'ada sune alama unwan sune haske ko alama da take nuna rabautuwa a duniya da kuma lahira malaman ahlus sunna ke ba shi shigi babu kuma wuce gona da iri kullum al'amarin su ga Allah suke maidawa yanzu ka dubi wannan addu'ar ta sha makance dukkan komai baka da bukata a ce an baka aljanna a'a idan Allah ya lullube ka da wannan addu'ar da yayi maka magana ta kare aljanna ta tabbata a gare ka amma haka kawai wani ya ce ya baka aljanna rana a tsaka kuma ba tashi ba to wannan akwai alamar shishigi cikin al'amarin ubangiji a cikin wannan muqaddiman za mu iske cewa malam ya yi addu'a li kulli talibin da dukkan wani ɗalibi duk wani ɗalibi mai neman ilimi ilimin kuma da ya shafi aqida kuma yana nufin gaskiya da wannan ilimin da yake nema Allah ne yake son ya bauta mawa to malam ya yi masa addu'a yana karatun aqidan ne don ya kauce mabata da kuma shirka sannan yana kokarin ya tuba zuwa ga Allah domin Allah ya masa rahama to malam ya gama yi masa addu'a domin mai malamai suka ce idan Allah ya jibinci al'amarinka a duniya da lahira to babu wani mummunan abu da za ka gani la fi dinihi wala fi dunyahu duk wanda Allah ya jibinci al'amarinsa to ba zai ga mummunan abu a duniya ba ba kuma zai ga mummunan abu a lahira ba ita ce addu'a mafi tsada wanda bawa zai roƙi Allah shine Allah ya jibinci al'amarinsa Allah ta'ala yake cewa Allahu waliyul ladina amanu يخرجهم من الظلمات يخرجونهم من الظلمات الى النور الله شيء مجدين شن waɗanda suka yi imani duk waɗanda suke mu'minai to Allah shi ne mai jibinta al'amarin su me yake masu yana fitar da su daga cikin duhu daga cikin dufai ila nuri zuwa ga hasken imani guda ɗaya to ashe kaga nasara ta farko wanda malam ya roƙa maka idan Allah ya jibinci al'amarinka zai fitar da kai daga rudu na duniyar da muke ciki a yau musamman a cikin wannan addinin namu zai sanya ka kazanto kana ganin shiriya kana tafiya a cikin hasken imani da aqida lafiyayya duk wanda Allah bai jibinci al'amarinsa ba a yau to in ba sa akai ba sai kafarsa ta zame saboda mai ga aqidunan waɗanda iyayenmu ma da suka mutu shekara 25 duk ba su san wannan aqidun ba ga sunan ana ta fito da su musamman yaduwar da aka samu internet ta yadu a tsakanin mutane ga mutane nan suna ta fito da sababbin aqidoji waɗanda kwata-kwata ba wai sai ka tafi shekara 200-300 ka koma shekara 1000 a'a gaskiya yanmu da suka mutu shekara 20 wallahi duk ba su san waɗannan aqidun ba yanzu aqidar zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi shekara 20 a nan garin ba mu santa ba a ce shekara 20 da ta wuce in an gaya maka wani zai ɗaura tuta yana yawo a layi yana zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za ka yarda ba amma kuma ga suna suna yato shekara 20 da ta wuce in an ce za a yawo da bakar tuta a layi ana ya Husaini a madadin a ce ya Allah wallahi ba za ka yarda ba ba za ka yarda ba to kaga aikin da Allah yake yi shi yasa addu'a farko yace an yatawallaka Allah Allah ya jibinci al'amarinka domin me Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur duk waɗanda Allah ya jibinci al'amarinsu to yana fitar da su daga cikin dufai na kafirci na shirka na bid'a na san zuciya Allah yana tsamar da su ila nuru zuwa ga haske guda ɗaya amma duk wanda Allah bai jibinci al'amarinsa ba fa to zaka iske shi daga wannan aqidar yau yana nan gobe in wata ta fito kuma zai tsalle ya koma can yana nan gobe sai ya koma can yana nan gobe sai ya koma can saboda mai Allah bai jibinci al'amarinsa ba dan bai karanta aqidar ba daga asali menene asali shine Qur'ani da hadisi shi yasa Allah yace wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat to kuma ga at-taghut din yanzu muna ta gani mutum zai fito ayar Qur'anin ma ba zai iya karantawa ba hadisin idan ya dauko yana karantawa shine zai zauna ya karanta shi da larabcinsa kuma ya fassara shi da Hausarsa bayan kuma ya sani an shekara 1500 ko da 1400 ana karanta hadisin akwai waɗanda sun fi shi larabcin in larabci yake gadara akwai waɗanda sun fi shi aqida in aqida ne akwai waɗanda sun ga annabin ido da ido in san annabin ne sun fi shi domin sun yaki tare da annabin sun salla a bayan annabin kuma su a madadin haka ma Qurayshawa ne amma ba su yi masa irin fahimtar da shi ya yi masa ba a yau bayan shekara 4000 yanzu dan Allah fahimtarsa za a ɗauka ko tasu za a ɗauka na farko ba shi ne na farko an shekara 1000 ana karanta hadisin sannan shi ya zo ya samu ya karanta na biyu lokacinsu wancan ya fi nashi kyau dan lokacinsu akwai sahabbai babu bid'a sannan shugabannin akwai adalci ba irin yanzu ba ƴan demokradiyya na uku malamin da ya karantar da su shine wanda ke kalba directly daga mala'ika Jibril Allah da kansa yake cewa aminun muta sama amin allamahu shadidul quwa dunir ratin fastawa wannan wanda malaika jibril ya karantar da shi shine ya karantar da su to kai kuma ayo wane ne ya karantar da kai har da zaka ce kafi su ilimi taqawwaka da imanin ka yafi nasu su fa bayan annabi suka yi sallah karatun qur'anin a wurin su suka koya silsilar su ba ta da nisa haddathana rasulullah an jibrila ar-rabbil izzat wal jabarut haka sanadin su yake fa wanda ya koyar da mu shine manzon Allah shi kuma waye koyar da shi shine jibril to shi kuma jibril waye koyar da shi Allah subhanahu wa ta'ala sanadin su kawai silsilar su kawai abu uku ne kaifa naka haddathana an wani ashe ka gaji da kirgawa tsarni guda goma za ka rubi wannan fa wanda ya karatun ma a gaban malaman ba wanda kawai a daki yasa internet bai koya shi bai da malami to kaga hatsarin da ake ciki kenan ashe kenan duk wanda Allah bai jibince shi ba a yau to gab yana gab da fadawa a cikin ashubuhat to shi yasa malam a karan farko tun lokacin sa kazo Muhammadu bin Abdulwahab yau yana neman shekara kusan 400 da wani abu da suka wuce yake cewa yana roƙon Allah mai karamci ubangijin al'arsh mai girma an ya tawallaka ya jibinci al'amarinka domin Allah ya jibinci al'amarinka komai ya zo da sauki Allah ta'ala ka ya gaya ma muminai yace zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum Allah shike jibinta al'amru bi ma'ana shike shiryar da su domin ba sa'ada a duniya shine a same ka kana bin tafarki a same ka kana bin aqida wanda ta samo asali daga littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa anna alkafirina la maula lahum amma kafire ba su da majibincin al'amari shi yasa kafirai suka ce annabi ya nemo wane ne majibincin al'amarinsa kafin a yarda da shi a yi imani sai Allah yake ka ce masu inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin majibincin al'amarina ne jibinta al'amarina shine Allah wa huwa yatawalla salihin shine kuma ke jibinta waɗanda suke na kwarai saboda haka duk wanda ke karatun aqida kuma yake kokari ya dauko aqidar tasa daga cikin littafin Allah to wannan ana sa ran yana cikin waɗanda Allah ya jibinta to malai yake cewa yana addu'a Allah ya jibinci al'amarinka wannan ta bangaren abin da ya shafi imani kenan in Allah ya jibinci al'amarinka to ubangiji mabuwayi da daukaka zai datar da kai da hanya madaidaiciya shine tafarkin musulunci sannan bayan haka idan Allah ya jibinci al'amarinka to zai sanya kiwonsa da dacewarsa a tare da kai bi ri'ayatihi wa tawfiqihi zai sanya duk abin da kake kana kalkashin kulawar ubangiji Allah ba zai bari kafarka ta zame ba sannan bayan haka dacewarka cikin duk abin da kai Allah zai sa ka dace da daidai domin duk abin da muke nema shine at-tawfiq dacewa da daidai to duk wanda Allah ya jibinci al'amarinsa ubangiji zai sanya masa mai dace da daidai wa hidayatuhu sannan kuma zai shiryar da shi fid dunya wal akhirah a duniya da lahira da wannan dacewan ne ubangiji idan ya jibinci al'amarinka zai raba ka da hali nawa ashqiya waɗanda ba su da rabo a duniya ko ba su da rabo a lahira sannan kuma da wannan ne musulmi yake samun jibinta al'amarinsa a rayuwarsa ta duniya za ka ga kana cikin kwanciyar hankali ba ka da matsala saboda me saboda Allah ya jibinci al'amarinka duk abin da ake rigima a kansa in dai a kan duniya ne za ka kai bai dame ka ba yanzu mutum nawa ne baya da abincin da zai ci gobe amma bai kasa yin bacci ba ya kwanta yayin bacci har ya makara tare da cewa baya da abincin da zai ci gobe amma mutum nawa ne kuma yana da abincin miliyan guda amma kuma ya kasa yin bacci sai da yayi makansa allura ina fata kuna fahimta wancan watakila ubangiji ya jibinci al'amarinsa talaka ne mai imani ya maida al'amuransa ga Allah duk abin da aka samu an kashe a yau Allah kai mu gobe kuma in an fita ma Allah zai bayar yana da wannan imanin sai ya kwanta ya samu bacci mai dadi shi kuma wancan watakila Allah bai jibinci al'amarinsa ba sai aka bashi da yawa amma sai ya kasa yin bacci da ya zo ya nemi baccin ya rasa sai ya sha magani ya yi bacci to duk wanda ya sha magani ne ya sa ka yi bacci to kuma ba za ka samu bacci mai daɗi ba ina fata kuna fahimta to ke sa duk wanda Allah ya jibince shi to zai samu alkhairin duniya da kuma lahira sannan bayan haka a lahira kuma waɗanda Allah ya jibinta su ne waɗanda in sun je lahira za su shiga cikin gidan aljanna shi yasa waɗanda Allah ya jibince su tun daga duniya ake masu bishara Allah ta'ala ke cewa malamai suka ce duk mutumin da zai mutu yana cikin al'amura guda biyu yana cikin tsoro don bai san me zai iske a lahira ba sannan yana cikin me baƙin ciki saboda me abinda zai bari a bayansa duk in ka zo mutuwa kana cikin wannan damuwar waɗanda ba sa cikin wannan damuwar su ne kawai waɗanda Allah ya jibinci al'amarinsu su ne waɗanda Allah ke ce musu ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta kafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu shi yasa fawzanul fawzan a ƙarƙashin wannan matsalar yake fada yake cewa fa idza tawallaka Allah bi ri'ayatihi yayin da Allah ta'ala ya jibinci al'amarinka da kiwansa ko da kulansa wa bitawfiqihi da kuma dacewa da abin da shi Allah yake so wa hidayatihi da kuma shiriyarsa fid dunya wal akhirah a duniya da lahira fa innaka tasta'ada sa'adatul la shaqa'a ba'daha abada yace to zaka rabautu da wani gagaribin rabo wanda babu fatara da talauci a bayansa in dai Allah ya jibinci al'amarinka Allah ya jibinci al'amarinka ya gatar da kai cikin abin da yake so to zaka rabautu da rabo wanda babu hasara a cikin sa har abada sai malam yake cewa fi duniya a duniya idan Allah ya jibinci al'amarinka ya tawallaka bi hidayatihi ubangiji zai jibince ka ta yadda ubangiji zai sa maka shiriya wat tawfiqi da kuma dacewa wasir ala manhaj sannan Allah zai baka dama kai tafiya akan me akan tsarin da Allah yake so as-salim wanda yake shine amintacce tafarkin da shi ne kawai zai kukuta ranar lahira to waɗanda Allah ya jibinci al'amarinsu su ne ke tafiya a kan wannan tafarkin wafin akhirati a ranar lahira kuma ya tawallaka bi an yudkhilaka aljannatahu Allah zai jibinci al'amarinka ya sanya ka cikin aljannarsa khalidan mukhalladan kana abin dawwama ta dindindin fiha a cikin gidan aljanna wato a duniya Allah zai rabautar da kai a lahira kuma za ka shiga aljanna in ka shiga kuma ba za a fita ba har abadan abada la khawfun babu tsoro a cikin aljanna wala marabun babu rashin lafiya wala shaqa babu talauci wala kibar babu girma ba tsufa wala makareh ba abin da rai baya so a cikin gidan aljanna وهذه ولاية الله لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة yace wannan shine jibintar da Allah ke ma mu'minai a duniya da kuma lahira gaban magana su ta gaba yace wa an yaja'alaka mubarakan aina ma kunt yana yin addu'a Allah ya sanya ka zanto mai albarka duk inda ka kasance. Idan Allah ya sa ma albarka a cikin dukkan abin da kake nema, to rabo ya tabbata, wato daraja ta tabbata, ta gama tabbatuwa. Allah ya sa albarka a cikin shekarunka. Duk inda Allah ya sa albarka, dama shi yasa malamai suka ce ba yawa ake abun nan ba, ka nemi a cikin komai Allah ya sa ma albarka. Yanzu idan ka duba wani shekarar sa 40 kawai, amma ta bi shekara 150 da wani yayi. Yanzu ka duba Imamun Nawawi, shekarar sa 40, amma malamai suka ce littafin sa guda ɗaya kawai idan ka dauka. Duk inda rana ke fita, in dai akwai musulmi akwai littafin sa a wajen. 40 hadisan. Faɗi inda garin musulmi yake inda ba hadisi 40. To kaga iya adadin mutanen da ke karanta littafin ba, iya adadin ladar da yake samu kuwa. Yau kuma ya rasu shekara nawa? Amma kuma ka bibi shekarunsa, shekara 40 kawai. Saboda mai Allah ya sa albarka a cikin shekarun. Yanzu dubi shekarun Malam Jafar, Allah ya ji kansa da gafara, shahidu sunna. Shi ma shekara 40 ne da wani abu, amma duk inda ba haushe yake a duniya, in dai musulmi ne, ko bai zansa ya ji muryar Malam Jafar. In dai musulmi ne kuma ba haushe, duk inda yake a duniya musulmi ne ya ji tafsirinsa. Ko a sanya yana tafiya ya ji, ko shi ya sa da kansa, ko lazumi ka ta kai masa a tare da baya son. Albarka, in Allah ya sa albarka a cikin rayuwarka to shi ke. Mala ya ce sannan waye da albarakatu fil rizq, Allah ya sa albarka a cikin arzikinka. In Allah ya sa albarka a cikin arziki, magana ta kare. Shi ne ka samu ɗan kaɗan, sai Allah ya sa albarka. Kaɗan mai albarka ya fi da yawa wanda babu albarka. To in Allah ya sa albarka kuma a cikin aikinka, aiki ɗan kaɗan ake nema, mai albarka wanda ya dace. Shi yasa Allah da ke magana aiki bai ce aiki mai yawa ba. Huwa allazi khalaqal mauta wal hayata, sai ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shi ne ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jaraba ku ya ga ayyukum ahsanu amalan, wane ne ya fi kyakkyawan aiki, wane ne ya fi aiki mai ikilasi. Ahsan ay akhlas, wane ne ya fi yin aiki na ikilasi, wanda manufarsa Allah yake nufi. To wannan ikilasin albarka, in Allah ya sa ma albarka ya zama mai ikilasi. In Allah ya cira albarka sai kana ta aiki, gashi nan kullum sunanka zakiru. Amma kuma a ina babu tauhidi, ya zama aikin baban giwa ke nan. Kun san aikin baban giwa? Ina fata ana fahimta. To haka kuma in Allah ya sa albarka a cikin me, a cikin zuriyarka. In Allah ya sa albarka a cikin zuriyarka, sai ka shekara 100 bayan ka mutu, zuriyarka suna ta gabatar da wannan ayyukan alkhairi. Bayan sun mutu su ma zuriya suna ta amfanar da mutane. Kana cikin kabari da shekara 100 da mutuwa, lada tana kai maka ta ƴaƴan da ka bari, saboda Allah ya sa albarka a ciki. Malamai suna buga misali da Annabi Ibrahim, suka ce dubi Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah dama ya ce wa barakana alaihi wa ala ishaq, a can ma haka ya ambata, ya ambato su, ya ce wazkur abdana ibrahima wa ishaqa ulil aidi wal absar. Sai Allah ya ce inna akhlasnahum bi khalisati dhikri dar wa innahum indana lamin almustafayn alakhyar. To shi yasa Allah sai yasa albarka a cikin zuriyarsa, sai ya kasance duk annabawan da suka zo bayan Annabi Ibrahim to tsatso ne nashi. Wa min zurriyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi. Saboda zuriyarsa da suka biyo baya Isma'il da Ishaq. To duk annabawan da suka zo a cikin Bani Isra'il daga tsatsan Ishaq ne. Shi kuma Ishaq da ne nawa na annabin Allah Ibrahim. Hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga tsatsanwa daga tsatsan annabi Isma'il. Shi yasa Ubangiji ya tsaga sunansa. Dan Allah ya sa albarka a cikin zuriyarsa. Sai Allah ya ce wa aina malam ya ce aina ma kuntu kai ina roƙon Allah ya sa albarka a duk inda zaka tafi Allah ya sa maka albarka aina ma tawajja duk inda zaka kasance wa hadha khairun azim wannan kuwa alkhairi ne wanda yake babba wa fadlun min Allah wannan kuma falala ce wanda take daga Allah a sanya albarka a cikin al'amarin to duk wanda Allah ya jibinta sai ya sa masa albarka in ya sa albarka a gare shi sai ya sa iyalinsa ya sa a dukiyarsa ya sa aikinsa to kuma ita wannan albarka ana samun ta me da karatun Qur'ani to ba wanda kuma zai rungume Qur'ani ya zanto dare da rana yana karanta shi kuma yana aiki da shi sai wanda Allah ya jibince shi domin Allah bai jibinci al'amarinka ba sai ka haddace ma zanto kuma baka aiki da shi babban malami Sheikh Al-Huzaifi a cikin hudubarsa ta Juma'a yake cewa duk wanda ya kasance yana aiki da Qur'ani yace fa huwa ahlul Qur'an walau lam yakun hafiza ko da bai kasance hafizi ba in dai yana aiki da Qur'ani yace to wannan sune ahlul Qur'ani yace wanda duk bai aiki da Qur'ani kuma yace wannan ba ahlul Qur'ani bane ba ko da ya haddace shi to ashe Allah ya jibinci al'amarinka sai ya maida kai mai karanta Qur'ani da hidima da shi da kuma yin aiki da shi shi yasa Allah yace ka ce musu albarka tana cikin Qur'anin nan duk wanda ke sar albarka to karanta Qur'ani kuma yayi aiki da shi to in dai za ka karanta Qur'ani kai aiki da shi to zaka samu aqida wanda ta samo asali daga Allah da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam amma in dai ka saki karatun Qur'ani ka saki aiki da shi to dole zaka zama mai tsitsi ne wa mutane to kaga kuma in ka zama mai tsitsi ne wa mutane alama ce da take nuna kai ma tsinanne ne Allah ji kan baban Salim wai kaulasan ne a bakinka kake ta dakowa kana ba mutane duk wanda ya abuka ce kafiri duk wanda ya abuka ce kafiri ka gama ba kaulasan wa kowa kaulasan ɗaya saura kai kadai a cikin musulunci to sai ya yake nan sai gaba kan ka kuma duka ce ku da ku kalmar shahada gaba ɗaya ko to haka tsinuwa take in dai za ka tsine ma wancan ka tsine ma wancan ka tsine ma wancan to za ka tsine ma kowa saura kuma tsinuwa guda ɗaya a aljihunka kuma saura kai kadai Allah ya sauke malam yake cewa gaba ta karshe yake cewa wa an yaj'alaka mimma idza utiya shakara ina yin addu'a Allah ya sanya ka cikin waɗanda in an ba su za su gode ka'ida kenan in an baka ka gode shi yasa Allah ya ce ma annabinsa وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ yace to kar kai butulci wato kaida guda ɗaya ita ce in an baka ka gode ita kuma godiya ana yin ta da baki ana yin ta da aiki godewa da zaka yi shine ke sa Allah kuma ya ƙara maka in an baka ka gode ina fata ana fahimta kenan in ka gode to sai Allah ya kara maka saboda mai kayi ibada kun fahimta ka roki Allah ya taimake ka ya baka aiki sai Allah ya karbi addu'ar ka custom din nan da ake yi ba sai sunan ka ya fito a ciki kai dama kuma custom kake so sai ka tafi kan boda aka kai ka kai ne in charge Allah ka roka kuma ya ansa addu'a ka ce ya baka me godiyar Allah a wurin shine ka tabbatar da gaskiya da kuma adalci to in ka gode daga nan bodan nan ta mutan nan Yusufari sai Allah ke ka sai aka kwatano saboda me la in shakartum la azidannakum likafa ta yi gaba amma kawai sai aka baka an ansa addu'a ka ka zama custom an aje ka anan shikenan sai ka so mu kiwa-kiwa tashin fari tun ma kafin ka kani kan abun to shikenan sai a dan kofar da kai a wurin sai ga har kai ritaya kana a wurin ko an dauke ka daga nan gurin kuma shikenan sai a mai da kai ina sai a mai da kai da maturu inda babu wadar ko inda tsiya ko a kai ka ina fata kun fahimta wannan ku dauke shi a matsayin ka'ida sananniya ko ƴan kasuwa ko dan makaranta ko mai aikin ku ka dauke ta ka'ida ce kai imani da ita in shakartum la azidannakum duk abin da ka samu ka ce Allah na gode kuma ka faɗa tsakaninka da Allah tashi sallah raka'a biyu ka ci riba yau to tashi ibada fa iza faragata fansab wa ila rabbika ka koma gida da daddare tashi sallah raka'a biyu kace Allah na gode ya ubangiji yau na samu falala daga gare ka Allah na gode kayi ibada ka gode da safe kuma da ka tashi fitowa makwabtan da ba su da shi mai naira 50 mai naira 10 mai naira 100 duka bayar ka fito wallahi sai ka ga ribar da zaka samu a gobe sai ta bi wanda kace a yau to amma da aka baka sai ka tafi wajen boka ce wallahi na ga fa'idar layin nan to in ba isa a akai ba shekara ba za ta dawo ba kana da jari sai ka kare saboda kana kasuwa zai lallako ya ce to layi mafalki na ga annabi kudin ce fa ne yake so inda ya ga annabi dan me zai zo wajen ka bayi naira 100 ya yi ce fa ne maƙaryata a zalimai an fahimci wannan wato ka'ida kenan in muka gode za a ƙara mana haka Allah yake in shakartum la azidannakum amma wala in kafartum inna azabi la shadid a duniya a dan kofar da kai in an je lahira kuma akwai azaba sai malam yake cewa wa izbtuliya sabara idan an jaraba ka kuma to sai kai hakuri jarabawa kuma guda biyu ce jarabawa wa nabluukum bisharri wal khairi fitna in an jaraba ka da kyakkyawa shine an baka kenan to sai ka gode ma Allah ka gode da baki la ilaha illallah la ilaha illallah astaghfirullah astaghfirullah subhanallah kai kadai tsakaninka da Allah wani lokaci ma har kai hawaye sannan kuma aikace zaka yi aiki to ka gode kenan sai jarabawa ta biyu idan an jaraba ka da mummuna to nan kuma abinda ake bukata kayi shine asabar kayi hakuri domin waɗanda Allah ya fi so su ne annabawa kuma an jaraba su idan talauci kake tunani to akwai annabin da ya fi ka talauci kuma shi Allah ya fi so a lokacinsa dan ga akwai wanda Allah ya fi so a lokacin to da shi zai aiko ba zai aiko wannan ba duk annabin da aka aiko a zamanin da aka aiko shi to shine Allah ya fi kauna a cikin mutanansa amma an jaraba shi da talauci kuma yayi hakuri idan kuwa ainihin rashin lafiya ne to ka duba irin su annabi ayyu gashi annabi gashi manzo an jaraba shi da rashin lafiya me yayi hakuri yayi a ƙarshe gane ya miƙa al'amarinsa zuwa ga Allah yace rabbi anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin yace ya ubangiji cuta ta shafe ni amma kai mai rahama ne ko mai jin kai bai ma ce ka yaye mani ba kawai yace kai mai rahama ne kai mai jin kai ya koma a suratu saf yace anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa adhab shaytan ya shafe ni da cuta da kuma tsananin musiba da nake ji da bala'i a jikina ya Allah kaga bai dangana cutar zuwa ga Allah ba malamai suka ce ababin ladabi ababin aqida ba a dangana dukkan abu mara kyau ba a dangana shi zuwa ga Allah ana dangana shi zuwa ga shaytan amma tare da cewa kuma da mai kyan da mara kyan duk daga Allah ne amma ababin ladabi ana jingina abu mai kyau zuwa ga Allah mummuna kuma zuwa ga shaytan da aikin kanka ma asabaka min hasanatin fa min Allah wama asabaka min sayyi'atin fa min nafsik amma da ya gaba yace qul kullu min indillah duka daga Allah ne to amma annaba ba sa danganawa duk abu mara kyau suna dangana zuwa ga shaytan sai Allah yace masa urku bi rijlika hadha mubtasilun baridun wa sharab ka motsa kafarka a inda kake din ruwa zai tsuggo daga inda kake kasha kuma kai wanka yana motsa kafar kuma sai ruwa ya fito ya shaye wanka Allah yake fa kashabna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra lil abidin subhanallah kaga an jira bashi kuma yayi hakuri idan ko wani kunci ne da takeici da bala'i gobara sata a'a kidnapping aka yi ya hakuri ga zunnun baka shiga irin bala'in da yake gaba amma yayi hakuri shi da kansa Allah yake fazanna Allah na qadira alai fanada fil zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sai Allah yake fakashabna fanajaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin Allah yake fastajabna lahu sai muka ansa kiransa fanajaynahu min al-gham muka tsiratar da shi daga wannan kuncin da damuwa gashi kifi ya haɗe shi gashi a cikin teku ga kifin yana ta yawo ne shi amma bai mutu ba mu'jiza ce a cikin cikin kifin yayi addu'a yace ya ubangiji ina tabbatarwa cewa babu wani sarki sai kai la ilaha illa anta subhanak ba wani abin bauta sai kai sarki ya tabbata a gare ka inni kuntu min adh-dhalimin wallahi ni na zalunci kaina saboda nayi hijira ba tare da kai mun izini ba Allah yake to tunda ya komo zuwa gare mu sai muka tsiratar da shi in ka koma suratul saf Allah yake fa la fazanahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatana alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun fa amanu bihi famata'nahu ilahi ya salam a cikin suratul yunus Allah yace da a ce akwai wata alƙarya da za ta yi imani gaba ɗayanta kafin azaba da al'umma annabi yunus suka yi imani gaba ɗaya saboda haka malam yace idan an jaraba ka to abinda ake so wazifa bautar Allah idan an jaraba ka da kowane irin abu na bala'i abinda ake so shine kai hakuri idan kai hakuri to nasara tana nan ka duba annabi ibrahim khalilullah an jefa shi cikin wuta amma yayi hakuri sai Allah ya kira wutar daga sama yace ya naru kuni bardan wa salaman salam wa aradu bihi kaidan faj'alnakum al-aktharin an tambaye shi annabi ibrahim gona lokaci ne a rayuwarsa yafi jin dadi yace lokacin da aka jefa shi a cikin wutan nan bai taba samun natsuwa da jin dadin duniya ba kamar wannan lokaci a cikin wuta fa amma Allah yake ki zama mai sanyi sanyin kuma mai aminci ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun je Uhud sun dawo aka ce musu ai ga Abu Sufyan ya sake dawowa zai gama da ku ga baki daya manzo Allah yake to wanda dudda bai tafi Uhud ba kai ya tafi mu da muka tafi Uhud mu za mu sake tarasa Allah ya kai to labari yace alladheena qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فزادكم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم اشي اشد الابتلاء الانبياء وان ذا اكا في تننتا مسو ا cikin musiba sunni annabawa ne to abinda ake so in an jaraba ka kai hakuri in an ce hakuri kuma bayan Allah abinda ake nufi da shi shine abinda ake so shine wato karka kai kukan Allah zuwa ga wani ka kai kukanka zuwa ga Allah rashin lafiya ne tashi ka nemi magani wannan ba laifi bane ba amma a zuciyarka kana roƙon Allah kawo maka waraka talauci ne matsalar rayuwa duk abin da ya dame ka a zuciyarka da in kai sujjada ga yama Allah wannan shine hakuri ina fata kuna fahimta to shine malam abinda malam ya faɗa kenan to idan an jaraba mutum aka ce idan ya gode za a ƙara masa wannan godiyar ibada ce ya samu lada idan an jaraba shi da bala'i idan ya yi hakuri aka ce za a yi mai za a ba shi lada ko to idan ya kasa hakuri idan bai yi hakuri ba kaga bai yi ibada ba ke ina fata kuna fahimta kamar can idan an jaraba ka an baka alkhairi sai ka ƙi yin godiya godiyar ita ce ibada sai ka ƙi kaga ka yi butulci nan an jaraba ka da musiba sai ka kasa hakuri sai kaga ka yi butulci kenan to idan haka ta same ka ka yi butulci shine fa idza azana ba fastaghfar nan kuma sai ka nemi gafarar ubangiji ba ku gane ba duk kun yi shiru ina fata kuna fahimta wato yayin da duk aka jaraba ka da kyakkyawan abu sai ka ga baka gode ma Allah ba to kai zunubi to kai istighfari ka ci riba amma sai baka gode ma Allah ba to maza tashi kai istighfari laifi kai yayin da aka ce rabe ka kuma da wani abu sai ka kasa yin hakuri to kai laifi sai kai istighfari to wannan ita ce sa'adatu dunya wal akhirah in an jaraba ka ka samu alkhairi sai ka gode sai a baka lada in kai butulci sai kai istighfari sai a yabe maka zunubanka in an jaraba ka da bala'i sai kai hakuri sai a baka lada idan ka kasa hakuri kai zunubi daga baya sai ka gane sai kai istighfari sai kuma a gafarta maka wannan ita ce sa'adatu dunya wal akhira ina fata kuna fahimta malam yake cewa wannan shine abinda wato gaba daya ake bukatan musulmi ya zama wato idan an jarabe shi da alkhairi to sai ya gode wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt wa an yaj'alaka mimma idza utiya shakara wa idza ibtuliya sabara wa idza aznaba astaghfara فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة wannan shi yake ce mara bautuwa ba komai kuma a rayuwar in ka duba wadannan abaiban guda uku ne in dai a rayuwar ka ta musulmi ne wadannan abaiban guda uku ne domin dole za a jaraba ka ko a jarabe ka da kyakkyawa to in an jarabe ka da kyakkyawa abinda ake so lafiya arziki wadata iyali zaman lafiya wannan duk shine ayi rayuwar ko kyakkyawan abu kenan to in an jarabe ka abinda ake so ka gode idan ka gode sai a ƙara maka to idan aka sun haka a matsayinka na musulmi baka gode ba to baka yi abinda ya dace ka yi ba ka faɗa cikin mai zunubi to nan kuma sai ka yi istighfari idan an jarabe ka da bala'i talauci babu matsalar rayuwa kuncin rayuwa irin halin da muke ciki tsadar rayuwa komi yayi tsada ka je asibiti ba magani kai waye ba kaza ba kaza ba kaza sai kai hakuri ka maida al'amarin ka zuwa ga Allah to shikenan sai a baka lada sai kuma a yayi idan ka kasa hakuri yau ka je wajen wancan gobe ka je wajen wancan jibi ka je wajen wancan daga baya sai ka gane kai abinda fa ake bani la yusbid wa la yughni min ju'in to ka gane kai zunubi to yanzu istighfari za kai nan kuma sai a baka lada ina fata kuna fahimta amma ba a son ka zanto ka raba kafa domin akwai waɗanda suke raba kafa in sun samu alkhairi a cikin addini shi musulmi ne ahlus sunna kasuwanci na ja to za a ga ya ƙara gyara gemu ana gyarawa ga ashuwaki ya ɗage wando alhamdulillah zai samu natsuwa amma daga an yi left over an samu akasi to yikenan sai kwaikwaye gemu dan ba mama ya bashi kamar irin tsayuwar wata din nan dan ba mamaki malamin tsubbu ya gaya masa to ai da ma irin wannan harkar taku da kuke ta tsatsauran ra'ayi an ce da dan sassauci to sai ga ya saki wandan sa ya ake gemu ya bashi kamar tsayuwar wata eh ashuwakin makato ya jefar to in mutun ya zama addinin sa haka ne to sai ana je masa tsoron munafinci Allah ta'ala yake wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun idma an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi kathira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin akwai daga cikin mutane waɗanda suke bauta ma Allah bisa gebe in ya samu alkhairi to yana na tsaye na tsuwa in ya juya to shikenan in qalaba ala wajhi sai koma akan bid'ar sa duk abin da aka ce shirkan nan ce in dai zai samu kudi ko mulki ya subhanallah yanzu ahlus sunna nawa in suka zo neman mulki sai gabaki dai sun manta da malaman sunna yanzu kawai sun tare wajen malaman bid'a sai an ci mulkin an shiga cikin abu to a lokacin kuma za a kamo sunna da shekara hudu ta kare an sake buga karorawa to shikenan wani Niger zai tafi ma dauko bokayen can na Najeriya sun kasa kai waɗansu ma China suke tafiya a masa tsafi a ba su zobe da azurfa su sanya na tsafi saboda su ci gaba da rike kujerunsu kaga ala harfin kenan to shi kuma dole mu a cikin Najeriya muke dole in za mu yi makan mu adalci mun riga mun san to shi ita kuma nasara a rayuwa ba zai taba yiwuwa ba kai dindindin wai kai kawai sai ka ci na a'a watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kabiratu rafi'a ko da yake lahira ce amma duniyar ma haka ne yau a daga wannan gobe a dan kofar da wannan jibi zamanin suwana ne gata ba zamanin suwana bane dole kana kallo yau kai ne ake yi ma jiniya gobe kuma dole ka sauka yi ma wani jiniya to amma mu ce ba mu yadda da haka ba to shine fitina saboda haka wannan shine abin da malam yake gaya mana duk lokacin da kai kuskure abu na ƙarshe malam yace shine za ka yi istighfari istighfarin da ake bukata kuma kar ku manta ba istighfari ba wanda shi kansa istighfarin isgilanci ne mutum yana saba ma Allah da zai fito da safe yana shafa cikinsa da dogon cirbi yana astaghfirullah astaghfirullah kuma in ya koma gebe in ya koma cikin gidansa breakfast ɗinsa ma da kayan haram ne amma ga dogon cirbi yana astaghfirullah astaghfirullah in dare yayi yaje nan kayan gwamnati duk wanda yazo gabansa yayi personalizing ɗinsa amma ga cirbi yana astaghfirullah astaghfirullah to wannan izgilin istighfari na gaskiya shine abinda ake so duk laifin da aka ce zunubi ne in ka tuba kai istighfari kai alkawari tsakaninka da Allah ba za ka sake dawowa akan sa ba in har kaddara ta sa ka sake dawowa akan shi to sake yin kuka ka rusula gaban Ubangiji ka nuna takaicinka bisa dawowar da kai istighfari to irin wannan istighfari shi yake nufi amma duk wanda ke zunubi yana istighfari to in ba sa akai ba ma ba zai cika da imani ba za ga yana wannan saban Allah za ga yana cikin wannan sata kayan gwamnatin za ga ya mutu saboda ya maida istighfarin izgiri yake ma Allah amma istighfari na gaskiya Allah a shirye yake shi yasa Ubangiji mabuwayi da daukaka a cikin sifofin bayan Allah na kwarai yayi ta kawo mana sifofin su shine masu yawan istighfari a cikin suratu Ali Imran inda yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uidan lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sara wa dhara wal kadhimin al-ghayza wal afina anil nas wallahu yuhibbul muhsinin sai yace me walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun a cikin suratu Ali Imran yace innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idha hum mubsirun
a cikin suratul furqan yace wa idha marru bil lagwi marru kiraman wa lam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'duk inda Allah ya kawo magana bayan Allah na kware zai siffanta su suna istighfari suna komawa zuwa ga Allah muna roƙon Allah ta'ala ya cika mana wannan sa'ada kuma ya jibinci al'amarin mu yan uwa wannan shine al-muqaddima ta farko na tsawaita sai ku yi man hakuri muna fata kowa zai mallaki littafin nan dukkan wanda ya iya karanta alifun ba'un ta'un ya mallaki littafin yana da matuƙa amfani ba gudu muke yi ba daki daki muke bi kowace kalma muna kokari mu fade ta daidai gurgudu yadda hankalin masu sauraro zai iya kamawa so yana da kyau a ce kowa yana da littafin ta yadda sadda za a iya gama karanta littafin kai ma in ka buɗa zaka iya karantawa ko zaka iya karantar da wani da haka ilimi yake yaduwa kuma da haka fa'ida take yaduwa kuma da haka al'amari jidintar ubangiji take yaduwa akan mu muna roƙon Allah ka gafarta mana damina da muke cikin ta ya Allah ka sanya ta zanto mai albarka Allah ka sanya mana albarka a cikin rayuwar mu da dukiyar mu da ƴaƴan mu Allah ka ƙara kare mu Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya wannan fitina da muke ganin in Allah ya da Allah yana nuna mana ƙarshen ta to muna roƙon Allah ta'ala ka nuna mana ƙarshen ta ya Allah ka jaraba mu ya Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil